أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 26 ga watan Dhulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 438 wadda ta yi daidai da ranar 19 ga watan 8 shekara ta 2017 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi darasi na 5 kenan ko na 4 a cikin tafsirin suratul an'am a karatun tafsiri da muke yi za mu tashi aya ta 21 insha Allah a cikin wannan sura mai albarka darasi na 5. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وسموا قلبوا قاتلين
Alhamdulillah. Allah ya ce wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'uthin, kuma sun ce ita rayuwa bata kasance ba face rayuwar mu ta duniya kawai, wa ma nahnu bimab'uthin, kuma mu ba waɗanda za a tayarwa ba waɗanda za a tayar da su bane bayan mutuwa. Wannan yana daga cikin wato kididdigan kafircin mushrikai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da cewar su maƙaryata ne, wa innahum lakadibun, haƙiƙa lallai su wato wallahi maƙaryata ne. To yana daga cikin ƙaryarsu da Allah ya yi rantsuwa a kan cewar su maƙaryata ne, daga cikin ƙaryarsu shi ne wannan maƙalar tasu cewar rayuwa a wajensu babu wata rayuwa illa rayuwarsu ta duniya, suka ce babu wata rayuwa illa rayuwarmu ta duniya. Wato ba ma kawai sun ce rayuwarmu ta duniya ce ba, a'a sun ce babu wata rayuwa sai rayuwar duniya, ma'ana sun kore rayuwar lahira. Bayan kuma sun kore rayuwar lahira, sun kore cewar idan sun mutu za a tashe su. Duk da yake korewar rayuwar lahira ya kunshi inkarin za a tayarwa bayan mutuwa, amma Allah yadda da yake hikayar maganarsu ya faɗi wannan domin ƙarfafa abin da suke kai a kai, wato suke bayaninsa a kai na kafirci. Wannan yana daga cikin abin da wato kafirai suka sifanta da shi qadiman wa hadithan ada da kuma har yanzu inkarin ranar lahira domin inkarin ranar inkarin rayuwar lahira shine yake sanya wato kafircin su suke da kutsawa cikin kafirci domin abinda yake sanya mutun yayi imani shine tsoron abinda zai samu gare shi a rayuwar da za a tashe shi ranar alkiyama to idan ya ƙaryata wannan sai ya sai kankance ya kafircin sa yanda yake so to wannan da suke inkarin da suke ba inkari ne wanda suka gina shi akan hankali ba domin hankali gayar abin da ke cikin rayuwar lahira hankali ya ce za ka iya yiwuwa amma hankali ba zai ce rayuwar lahira mustahili ba ce don hukuncin hankali babu yadda za a yi hankali ya ce ba zai yiwu a sake wata rayuwar ba domin da zai ce ba zai yiwu a sake rayuwa ba a lahira to da hankali zai ce ba zai yiwu a rayu a duniya ba abin da ya halatta a rayu a duniya shi ya halatta a rayuwar lahira rayuwar duniya ba dole ba ce ko in Allah ya so sai ya halitta a rayuwa in Allah ya so ba za a yi ba Allah ne ya so muka zamanto an yi mu muna nan rayuwarmu da kasancewar an yi mu mun rayu a nan duniya ba dole ba ce wajen Allah mashi'ar Allah ce shi ne ya so to kamar yanda yake sansa ne da ikonsa ne ya sanya mu muka yi rayuwa a nan haka dalika sansa ne da ikonsa in ya so a yi rayuwa a yi rayuwa a lahira saboda haka hankali ba zai iya kore rayuwar lahira gayar hukuncin hankali don jami'in rayuwar lahira shi ne ya ce mai yiwuwa ce ja'iz kun san hukuncin hankali guda uku ne wajib mustahil ja'iz dole hankali zai hukunta dole ɗaya a tara da ɗaya biyu wannan dole ne duk wanda ya ce ba dole ba ne ba shi da hankali ɗaya ta fi biyu girma wannan mustahili ne ba zai yiwu ba duk wanda ya ce zai yiwu ba shi da hankali sauran abubuwa kuwa na hankali yawanci dukkaninsu hankali zai ce zai yiwu mutum yana tafiya a cikin sararin samaniya ba shi da firfike ko baya taka kasa hankali ba zai ce wannan ba zai yiwu ba zai ce wannan zai iya yiwuwa hukuncin hankali zai iya yiwuwa in ka ce ba zai yiwu ba ai a al'ada ne wannan ba a hankali ba al'ada ta gudana cewa baya yiwuwa to saboda haka rayuwar lahira hankali ba zai kore ta ba amma su sun kore ta tare da cewar Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ita shi yasa da Allah maɗaukakin kun ga wani ya daga cikin maganganunsu idan sun yi wannan inkarin rayuwar lahira kafirai sun yi inkarin rayuwar lahira Allah yakan yi musu raddi a raddin da Allah ya mutu a suratul jathiya da suka ce wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suka ce rayuwar ba wata rayuwa bace illa rayuwar mu ta duniya mu rayu mu mutu ba abin da yake sanya mu muhalaka illa juyawar zamani ne Allah yace musu yace wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadhunnun ba su da ilimi akan wannan Allahu akbar ba su da ilimi akan wannan ka ji magana ta Allah kuma hakika din haka ne me ilimin akwai wani wanda ya je lahirar ya zo ya ba su labari ya ga babu ko kuwa hankali ya hukunta haka ya tabbatar musu da wannan akwai wani kiyasi tabbatacce da ya kora wannan ko akwai wani wato tajriba da suka yi istiqra'i sun shiga laboratory ɗakin gwaje-gwaje sun gwada wannan sun gwada wannan sun gwada wannan natija babu lahira akwai wannan duk masu karance-karance sun taɓa karatun irin wannan ba ka taɓa gani ba shi yasa sai Allah ya ce wa ma lahum bidhalika min ilmi babu ilimi ba su da wani abu ba su da wani abu na ilimi akan wannan in hum illa yadhunnun ba komai suke ba sai zato kintata suke faɗa zato ne saboda haka kaga a cikin suratul jathiya sai musu raddi da nuna musu kan cewa maganar su ta ƙarya ce maganar su ba a ilimi suka gina ta ba a nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce sai musu raddi da ban tsoro don saboda ita zuciya akwai tana da bubu'ai da yawa, akwai mabudi na tunanin hankali, sannan akwai mabudi na bantsoro, akwai mabudi na a gaya wa mutum gaskiya haka take ko ka yadda ko kar ka yadda. Saboda haka Allah shi ya halice mu, shi ya san abin da yake tasiri a zuciyar dan adam. Sai Allah ya yi muhatabatu, ya yi zance da su da abin da zai tayar musu da hankali, ya kaddama musu da hakikar wanda yake suka jahilce ta. Allah ya ce walau tara idh wuqifu ala rabbihim, da za ka gani ya rasulullah, idh wuqifu ala rabbihim, yayin da ake tsaye da su a gaban ubangijinsu. Wato sai aka ɗauko hayalinka ka suranta ga ranar kiyama ta tashi, me za ka gani ya rasulullah yayin da aka tsayar da waɗanda suke cewa babu lahira, sai ga su a lahirar, bayan kuma ga su a lahirar ga su a gaban Allah. Wani irin manzar za ka gani a wannan? Ba a faɗi jawabin ba. Me za ka, da aka ce lau da za ka gani, ba a faɗi abin da za ka gani ba, saboda zuciyarka ta tafi dukkan irin tunani na wato abin mai abu, wato manzari, abin gani mai ban tsoro, mai tada hankali, duk irin wannan zuciyarka ta tafi ko ina. Shi yasa ba shi ne fa'idar rashin ambaton jawabi. Shi yasa malamai sukan kaddara cewa la ra'aita haulan aziman, da ka ga wato abin ban tsoro mai girman gaske. Shi ne hayaya halinsu zai kasance a wannan rana. Ma'anar wuqifu ala rabbihim, tsayar da su a gaban ubangijinsu, ma'ana an tashe su, an kora su har su zo inda za a yi hisabi a gaban Allah. Tunda tashin alkiyama ba lokaci ɗaya ba ne, idan aka fito daga kabari haka kuma za a kora mutane, kowa yana tafiya ka annahum ila nusubin yufihun, kamar ana kora su ne zuwa ga wani hadisi guda ɗaya. To bayan an kora ɗin, to sannan za a ce waqifuhum, ku tsai da su, innahum mas'ulun, za a yi musu tambaya. To da za ka ga wannan lokacin ya rasulullah, da za ka ga abin tayar da hankali. Qala alaysa hadha bilhaq, sai ya ce musu, kaga nan sai aka kawo da fi'ilin madi, domin har ma an yi, Allah yana bada labarin abin da aka yi ne. Wato har an yi tashin alkiyamar sun tsaya a gaban Allah, har an yi hisabin, yanzu yana ba mu labari ne, bayan kofa yin sa za a yi. Saboda abu ne wanda yake afkuwarsa tabbas ne a wajen Allah, abin da zai afku a cikin iliminsa tabbas ne, kamar ya afku. Qala, sai Allah ya ce musu alaysa hadha bilhaq, yanzu wannan ba gaskiya ba ne? Wato wannan halin da kuke ciki shi ne abin da ake kira mai haqqul yaqin, ko haqqul yaqin ba faɗa ba? Yanzu ana gaya muku kuna inkari, za ku zo ku cakuɗa da shi ku gaggawa ko a ranar lahira. Alaysa hadha bilhaq, shin wannan ba gaskiya ba ne? Qalu bala wa rabbina, sai suka ce gaskiya ne, a'a gaskiya ne. Wato wannan ba gaskiya ba ne? A'a gaskiya ne. Wato sun yi inkarin cewar ba gaskiya ba ne, a'a ɗin, ai a'a ba wai ba gaskiya ba ne, gaskiya ne. Wa rabbina, mun rantse da Ubangijinmu. Kun ga a can Allah ta'ala cewa walau tara idh wuqifu ala rabbihim, da za ka ga yayin da ake tsayar da su a gaban mahaliccinsu, gaban Ubangijinsu, bai ce idh wuqifu ala Allah ba, yayin da aka tsayar da su gaban Allah, sai ce da ake aka tsayar da su a gaban Ubangijinsu wanda shi ne ya halicce su a nan duniya, ya rinƙe musu komai, in sun shiga tsanani ya yaye musu, in sun ji yunwa ya ciyar da su, idan suna buƙatar iska ya sha'id da su, ya sa su sheƙi iska cikin sauƙi, in marar su ta matse da bawali ya saki marar su jefi bawali, duk irin waɗannan abubuwan da yake musu, kuma suke cewa ƙarya ne abin da yake faɗa. To yaya za ka ga halinsu yayin da aka tsayar da su a gaban shi Ubangijin nasu? To shi ne Allah ya ce za su ce gaskiya ne wannan ranar alkiyama, wa rabbina, da Ubangijinmu. Qala fadukul azaba, sai Ubangiji ya ce to ku dandana azaba, bima kuntum takfurun, da abinda kuka kasance kuna kafircewa da shi, da abinda kuka kasance kuna kafirta da shi, shine inkarin ranar lahira. Wato gayar safa shine abinda baka sani ba, wanda yake da a wasu sani ya zo mata yake gaya mata, ka gaskata shi ko ka karya shi, baka da hanyar sani, illa labarin da yazo ya baka ko ya baka labarin nan wanda baka taba jarraba shi da ƙarya bane bal shine jagora wajen inkarin ƙarya da masu ƙarya ko ba sabo bane wanda baka san shi ba ya rayu ka san record din sa yazo ya baka labari baka taba ƙaryata shi ba akan abin da yake gaya maka sannan yazo maka da babban abu kamar wannan ka gaskata shi akan abin da ke kai wannan muhimmanci ba amma ka ƙaryata shi akan abin da yake wannan muhimmanci shine makomarka a bisa ne to shi yasa Allah yake azabar bima kuntum ta saboda kafirci kafirci shine ka rufe ka gani ka rufe ka ga gaskiyar amma ka rufe to kun ga wannan uslubin na alqur'ani wato uslubi ne na ban tsoro da kuma gaya maka abin da yake gabanka dan ka tsorata uslubi ne na kashedi ane man kashedin ga abin da zai same ka saboda wannan yana dan adam yana razana in aka razana shi yana razana wato yana samun abin da ake ce ma hashiya tsoro bisa ilimi in ya san abu ya san abin tsoro ne sai ya tsorata to wannan shine uslubin da Allah ya kun ga wani wajen Allah madaukakin sarki sai ya muhatabar hankali wani wajen sai Allah ya muhatabar ihsas emotion din mutum wujudan halin zuciyar mutum na tsoro ko na farin ciki ko na razana ko makamancin waɗannan to nan Allah madaukakin sarki sai ya suranta ga alkiyama ta tashi waɗanda yaya halin waɗanda suke inkarin alkiyama za su kasance نعم
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله لله حقيقه waɗanda suka ƙaryata da haɗuwa da Allah sun tabi hatta idza ja'atuhum sa'a hasse lokacin da sa'ar alkiyama ta zo musu wato sai yayin da lokacin sa'ar alkiyama ta zo musu bagtatan wato bazata barade ba sa tsammani ba sa taba tsammanin sa'ar alkiyama ce sannan ta zo musu ɗabi'ar sa'ar alkiyama kenan Allah yake la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba face ba zato yayin da mutane sun sakankance sun ɗauka za su dawwama ba za su mutu ba sun samu mallakar duniya sun ɗauka kan cewar sun riga sun gama mallakar duniya suna da control a kanta a lokacin ne sa'ar alkiyama za ta zo la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba face baghtatan shine ba zato ma'anar mubaghata kenan abinda zai zo maka ba tare da gargadi ba ba tare da alama ba ba tare da sani ba amma alamun sa'ar alkiyama da ake fada alamun kusancin ta ne ba alamun zuwan ta bane alamun kusancin ta ne ku fahimta akwai bambanci على أشراط الساعة على مومن سائر القيامة فقد جاء أشراطها وعند الله يفعل على مومن تسنزو أي على مومن كسنشنت با على مومن زوانت با إذا كان بحث دا علامة نتي واقاشي انزو ذاته علامرتا كسنزو أما بازات زوم متعي بازات زوم بني بازات زوم حلتا با إلا بغتا to Allah yake hatta idza ja'atuhum sa'atu baghta hatta sa'ar alqiyama ta zo musu bagato qalu ya hasratana sai su ce su wane ne za su faɗa su wane ne masu wannan maganar ay alladina kadzabu bi liqa'i Allah masu ƙaryata haduwa da haduwar su da Allah sai su ce ya hasratana ya asaramu ya dana sanin mu wato kai ka ce dana sanin wata halitta ce suke kiranta wato ga lokacin zuwan asara lokacinki ya zo asara in kina da lokacin zuwa yanzu ne domin ita ce asara da babu asara kamar ta ya kaitanmu ya asararmu ala ma farratna fiha wannan asarar akan wato tana akan wato farratna akan sakenmu da muke da watsinmu da muke akan sha'anin sa'ar alkiyama wato muka dauka muka ƙaryata cewa ba za ta zo ba dan haka bin wata wani tanabi ba fiha din nan yana komawa ya zuwa ga as-sa'a kamar yanda waɗansu daga cikin magabata daga cikin malaman tafsiri suka tafi akai kuma shine abdamirin da aka ambata wato muna suna kukan asara akan saken da suka yi da tozartawar rayuwarsu da tozarta kawukansu da suka yi akan yima akan yin tanadi gabanin zuwan sa'ar alkiyama ko kuma fiha din yana komawa ya zuwa ga rayuwar duniya wanda aka fahimce ta daga jerin gwanan maganar tun daga waqalu in hiya illa hayatuna dunya wato a lokacin da sa'ar alkiyama ta zo bagatakan to waɗanda suka ƙaryata haduwa waɗanda suke ƙaryata saduwa da Allah sai su kururuwa suna cewa ya asaran mu akan tozarta rayuwar mu da muke wato rayuwar ita ce ta tozarta domin ita rayuwa ita ce ra'asul malikinka ita ce jarinka rayuwar duniya na yau da goban nan da kake rayu da numfashin nan naka shine jarinka in yarda ya tafi shikenan ba wata rayuwa ba wanda ya mutu ya dawo ba receipt ba second chance ba wanda za a ba mu wata dama shine kadai to sai ranar alkiyama waɗanda suka ƙaryata saduwa da Allah sai ce ya asaran mu akan tozarta rayuwar mu da muke mun samu dama amma mun tozarta wannan dama wahum kuma za su faɗi wannan Allah ya ce wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim alhali suna ɗauke da nauye-nauyensu akan gadajen bayansu al-awzar anan ana nufin nauyin saban Allah da suka ɗauka wato suna ɗauke da nauyinsu na saban Allah wanda shi ne dalilin halakarsu suna ɗauke da shi a gadon bayansu saboda gadon baya ya fi ɗaukar nauyi fiye da ka saboda ya fi ƙarfi wato saboda nauyin laifin da saban da zunuban da suke da shi ya fi ƙarfin su ɗauke shi a ka a ɗora musu shi a gadon bayansu Allah ya ce ala sa'a ma yazurun haƙiƙa abinda suke ɗauke da shi a gadajen bayansu ya mugusta domin nauyi ne wanda yake ba nauyin dukiya ba ne ba nauyin alheri ba ne ba nauyin aiki na gari ba ne nauyi ne na shiga wutar jahannam shi yasa sai Allah ya ce tur da wannan nauyi da suke ɗauke da shi to kun ga wannan ya nuna mana na farko dai tukuna Allah maɗaukakin sarki ya yi abinda ake ce ma al-ibhar fi maqamil ibmar waɗanda suka ƙaryata saduwa da Allah ai su ne waɗannan kafiran da suke cewa in hiya illa hayatuna dunya saboda aka taƙaita magana a ce qad khasiru sun tabi su waɗancan amma sai Allah ya ce waɗanda suka ƙaryata da saduwa da Allah hakika sun tabi dan a bayyana sifar da yasa suka tabi saduwa da Allah tabbas saduwa da Allah dole ce kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wal tafati saqu bisaq ila rabbika yawma idin limsa yayin da kafa makyangama ta mike ta hadda wata kafar rai zai fita kuna nan kuna gani rai zai fita ila rabbika yawma idin limsa ga ubangijinka za a kora shi a wannan rana ba makawa can za ka tafi to da ka saduwa da Allah ba makawa da ita dan haka ba wanda ya tabe irin wanda ya kare ta saduwa da Allah don babu tabbas irin saduwa da Allah ga saurayi wanda yake so ya aure ba tabbas bane zai iya mutuwa kafin ya aure ga yaro wanda yake so ya graduate ya gama makaranta graduation ba tabbas bane zai iya mutuwa kafin ya graduation ga gwarzo wanda yake fata shi ma ya samu ya zamanto ya kai mustawan dattijo da jikoki ya taka irin abinda wato dattawa suke samu wannan ba tabbas bane domin zai iya mutuwa kafin nan abin da yake tabbas saduwa da Allah yaro na saduwa da Allah babba na saduwa da Allah amarya na saduwa da Allah goro na saduwa da Allah ango na saduwa da Allah babu wanda baya saduwa da Allah to dan haka babu wanda ya tabe irin wanda ya karyata da saduwa da Allah shi yasa nan Allah ya faɗi wannan ya kawo shi da harfin tahqiq kad tabbas haqiqa babu ko shakka waɗanda suka karyata da saduwa da Allah sun yi asara sun tabe domin asara ce saboda rayuwar da aka ba su da ita ce za su nema ma kansu lahira to sun karyata da lahira saboda haka sun tafi da rayuwar su a banza to wannan ita ce asara waɗansu malamai kuma suka ce asarar su shine abinda zai amfane su shi suka bayar suka karba abinda ba zai amfane su ba abinda zai amfane su shine imani sun mika imani sun karbi kafirci wanda shine halakar su shine asarar su domin shine asara a cikin kasuwanci a cikin kasuwanci kamar yanzu alal misali mutum ya tattara kudin sa da kudin jarin mutanen da bashi da nasa da wanda ya ajiye da wanda yake kanti zai ya tattara ga baki daya ya je an ce za a sayar masa wani ma'adani wanda wannan ma'adanin zai samu riba ninkin ba ninkin sai ya je sai ya ga an sayar masa bogi ya haɗu da M419 ga dukiyarsa ga dukiyar mutane duk sun tafi akan me ya karba an bashi gilashin banza an ce mercury ne ko an ce masa diamond ne ko platinum ne nanka gilashin banza aka bashi sai a bashi da ne da karewar kasuwanci da karewar hanyar abinci da ba su kan mutane a kansa to wani tace asara wanda muke gani kenan a mu'amalar duniya ko dan yawanci dama Allah madaukakin sarki yana muhataba da mu da abin da muka sani ya zuwa ga abin da ba mu sani ba mun san irin wannan asarar a cikin duniya to lahir asara ta hakika ita ce waccan ta lahira wanda Allah ya ambata ba su waɗanda suka karyata da saduwa da Allah wannan ya nuna mana kuma muhimmancin gaskata saduwa da Allah to yana daga cikin gaskata saduwa da Allah san saduwa da Allah ya zo a hadisi mashhuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda duk ya so saduwa da Allah Allah zai so saduwa da shi wanda duk ya so wanda duk ya ki saduwa da Allah Allah zai ki Allah yana kin saduwa da shi wannan ya zo a hadisin Ubadah bin Samit da Aisha da Abu Hurairah da Abu Musa al-Ash'ari da a cikin sahiha Aisha radiyallahu anha ana ta hadisin sai tace ya Rasulullah babu wani daga cikin mufaci baya son mutuwa to taya ya zani da wannan tunda saduwa da Allah dai sai an mutu to kuma Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake kin saduwa da Allah Allah yana kin saduwa da shi to yake son mutuwa to ni ke son mutuwa ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ba haka bane ya Aisha yace mumini idan aka yi masa albishir da rahmar Allah da yardar Allah da aljannar Allah sai rinka shauƙin haɗuwa da Allah sai Allah ma ya so saduwa da shi kafiri kuwa idan aka yi masa bishara da azabar Allah da fushin Allah sai ya tsani ya ƙi saduwa da Allah ya ji baya son saduwa da Allah sai Allah ma ya ƙi san bai Allah ma ya san baya son saduwa da shi a wata riwayar kuma kan cewa wannan halin mutuwa ne shi yasa ake so yayin da mutum yake cikin hayyacinsa wato mutuwa ta zo masa a rinka gaya masa abubuwan da zai kwadaitar da shi ga rahmar Allah cewa duk wanda ya mutu akan la ilaha illallah dan aljanna ne ba lokacin da za a yi ta gaya masa cewar to a ji tsoron haɗuwa da Allah a ji tsoron zunubai ba lokacin da za ka gaya masa wannan ba ne a lokacin da za ka sa masa raja'i ne cewa ɗan ƙanƙanin aiki idan ka yi ko da ƙwayar zarra ne ya fi laifuffukan da mutum ya yi dubun nai to wannan sai ya sanya shi ya ringa ƙauna an fi so lokacin nan a rinjaye da janibin raja'i a bisa janibin tsoron Allah kamar yadda yayin da mutum yake da lafiyarsa an rufuso a rinjayar da janibin tsoro da kashe bi bisa janibin kauna saboda kada mutum lokacin yana da nishadinsa in yana ta tunanin kan cewa ai Allah ya gafiru dhunuba jami'an saboda haka sai ce ai ba komai za mu tuba ba za mu tuba sai ta jinkirta tuba to an fi so a rinjayar da janibin tsoro ga wanda yake lokacin da yake cikin koshin lafiya amma yayin da mutum ya zo alamun mutuwa sun zo masa to a rinjayar da janibin kauna to shine kaunar saduwa da Allah Allah madaukakin sarki yana ambatan wannan wato akan miza ta muminai cewa masu kaunar saduwa da Allah ne Allah madaukakin sarki yace faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake kaunar saduwa da ubangijinsa to yayi aiki nagari kada ya tarayya da ubangijinsa a cikin bauta to kun ga ar-raja'i kauna daban yake da buri da guri guri shine kace cewa eh ai muna kaunar saduwa da Allah muna son sa amma kuma ba ta yin aikin saduwa da Allah amma raja'i kauna shine kana kaunar saduwa da Allah saboda ka san kana yin tanadi na wannan shine aiki na gari Allah yayi tanadi ga masu takawa yayi tanadi ga masu tasbihi yayi tanadi ga masu sallah yayi tanadi ga masu zakka yayi tanadi ga masu kyauta sama iyaye yayi tanadi ga masu sada zumunci duk kana wannan saboda kana kaunar wannan a wajen Allah to wannan shine kauna ta hakika kana yi saboda kana kaunar cewar Allah ba zai saba alƙawarinsa ba yace wanda suka yi wannan zai mutu kuma kai wannan to sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar a cikin wannan ayar an bayyana mana hadarin at-tafriq at-tafriq shine sake rashin yin abin da ya dace mun fassara shi da tozartawa mutum wato mutum a tafriq din nan shine ko ka yi sake ka tozarta rayuwarka ko kuma ka tozarta sa'ar al-qiyama kamar yadda tafsiri guda biyu tozarta rayuwa shine fassarar Ibn Abbas tozarta sa'ar al-qiyama shine fassarar Hasan al-Basri tozarta rayuwa shine ka bar rayuwarka ta wuce ba ka yin abin da aka ce ka yi a cikinta kamar ka zauna rayuwarka ta zo ta wuce kana zaune kana sharholiya lokacin sallah ya zo ya shiga har ya fita ba kai ba kaga ka tozarta kanka ka tozarta sallah ne amma hakikatan rayuwarka ka tozarta domin wannan lokacin da ya wuce ba za a sake dawo maka da shi ba shi yasa Sa'id ibn al-Musayyib ya ruwaito cewa yake cewa duk wanda ya sha azumin watan Ramadan da gangan ko ya azumci rayuwarsa baki daya ba zai dawo da wannan ba zai rama shi ba an dai ce ya rama dan ya soke nauyi amma ya riga ya kuce masa don ba za a sake samun wani wannan ranar ta Ramadan ba za ta dawo ba ko ya tozarta ta tafi to haka rayuwa take tozarta rayuwa shine wannan sakan da minti da awa dinnan suna tafiya duk lokacin da yazo ya wuce maka a cikin wato a cikin watsewa to wannan fa ya riga ya tafi sai dai kawai muminai saboda nufin Allah saboda Allah ta'ala yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasana wa'anda suka tuba suka yi imani suka yi aiki nagari to miyagun ayyukan da suka yi wanda suka yi tozarta din na da wannan zarfin da ya tafi akan banza akan shirme to sai Allah ya mai da shi ya zama kyakkyawa to wannan mahabbul fadl ne daga Allah idan mutum ya yi tawbatar nasuha duk waɗannan lokuta da suka tafi da watsewa da ya tafi idan mutum ya yi tuba ingantacce sai Allah ya mayar da wannan miyagun ayyukan da ya yi sai ya zama kyakkyawan ayyuka wannan mahabbul fadl ne daga Allah Allah ka ba mu daga cikin falalaka Allah ka ba mu daga cikin falalaka amma in ba haka ba ko lokaci da yake tafiya haka zai tashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'ima guda biyu ana yi ma mutane da yawa kamun ga a cikin kamunga shine wato a doki hancinka ma'ana kaje ka sa kuɗi akan abu ka dauka zaka samu riba sai su tafi akan aikin banza baka samu komai ba to ni'ima biyu ane ma mutane haka da su afsihatu wal faraga lafiya da faraga lafiya inda kake lafiya ba zaka san tsadan lafiya ba sai ka fadi baka da lafiya kaga abinda da kake da ikon yi ya biya gagara tilawar nan kana so kai ta gagara masallacin nan kana gani mutane fa tafiya kana lokacin zaka yi ka tunanin ladan ba za ka iya ba da kuma faraga yayin da kake cikin da kana da lokaci wani abu zai shagaltar da kai ba lokaci yau wannan gobe wannan yau wannan gobe wannan bacci ma da ke ne ke samuwa kai kan ta wai yanzu ba zan samu lokaci izifi ɗayan nan ma in rinka karantawa ba ka shagaltu da wani abu bayan da kana da lokacin har ka rasa abin da za ka yi ka ɗauko wannan ka ga shi ma ka jinsu da shi ka sake ɗauko wannan komai za ka yi banda abin da zai amfane ka duk abin da zai tsorata maka rayuwa za ka yi to alfaraz kenan tabi'a ta kenan rarar lokaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake irtanin khamtan qabla khams ka nemi ganimar abu guda biyar kafin abu guda biyar ya ambaci rayuwarka kafin mutuwarka da samartakarka kafin tsufanka da wadatarka kafin talaucinka da lafiyarka kafin rashin lafiyarka da kuma faragarka kafin abin da zai shagaltar da kai wa faragarka qabla shughli abubuwa guda biyar irtanin khamtan qabla khams to wannan shine bayanin at-tafrid to waɗanda suka fi kowa tafri su ne wanda suka karyata saduwa da Allah don su ba su yi mata wani tanadi ba ga rayuwar tasu ɗaya ma'anar kuma tozarta sa'ar alkiyama shi ne tozarta tanadi gare ta domin ita sa'ar alkiyama tunda ba za ta zo ba illa bagta sai ba zata kaga kenan me ake nufi kullum ka zamanto cikin shiri kullum ka zamanto cikin shiri to wanda me ya shirin ranar tashin alkiyama ya zamanto kullum kana cikin tuba ingantacce kana cikin tuba inganta saboda koyaushe mutum yana cikin sako maganin sako tuba ingantacce kuma duba da jaddada shi da dawwama a cikinsa to yayin da mutum ya zamanto ya yi bintiri da yi wannan ba to ya tozarta sa'ar alkiyama domin bai mata tanadi ba to wanda bai mata tanadi ba ya tozarta ta to shi ne zai ji ranar alkiyama yana ɗauke da nauyuka a bayansa wajen ɗaukar nauyi a baya akwai tafsiri guda biyu ga malamai waɗansu sun tafi a kan cewa zahiri ne cewa laifuffukan ɗan adam Allah zai musu jiki za a mayar da su jiki mutum ya ɗauke su kamar yadda ayyukan alheri suke zamantowa jiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari suratul baqara da ali imran za su zo kamar jiragizai guda biyu kamar girgije guda biyu kuma sura alkur'ani za ta zo kamar tsuntsu wanda yake da fuka-fiki wanda zai hana mala'iku na azaba su kama mai karatun alkur'ani yi masa ceto ayyuka ɗin nan jiki za a yi musu to laifukan su ne za a yi musu jiki a ɗora mutum yana ɗauke da su a bayansa wannan shine tafsiri na ɗaya wahum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim suna ɗauke da nauye-nauyensu akan gadajen bayansu ko kuma ma'ana suna ɗauke da nauye-nauyensu akan gadajen bayansu wato nauyin ya raƙwafar da su ya ƙasƙantar da su yanda sun san cewa sun riga sun halaka saboda tabi'ar bin abinda bibiyar Allah akan wannan saba akan waɗannan zunubai wanda suka aikata to amma ma'anar farko akwai abin da yake shaida gare ta cewar wato da ayyukan mutum Allah maɗaukakin sarki yana mayar da su su zamanto jiki a auna su a wata ma'ana kuma an ce littafin ayyukan ne bal malamai sun yi jami'i cewa duk waɗannan za su kasance za a auna littafin ayyuka sannan za a sanya ayyukan a matsayin jiki mutum ya gan su a auna ya gani haka dalika shi kansa mai aikin yana nauyi idan aikinsa na gari ne ya zama ba shi da nauyin aikinsa na sako ne shi kansa za a auna shi to ɗaukan nauyin mutum ya ɗauki nauyi na lalbukansa a bayansa shi ne ya ɗauki wato waɗannan ayyukan da Allah ya musu jiki a gadon bayansa to sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana da cewa tur da abin da suke ɗauke da shi wannan ya nuna mana kan cewa laifi nauyi ne laifin da mutum yake aikatawa nauyi ne ranar alkiyama da zai zo ya fuskance shi Allahumma illa idan ya tuba in ya tuba ba wai kawai za a sauke masa nauyin bane a'a wannan nauyin za a canza shi ne ya zama to kyakkyawa in ya tuba tuba na tuba wato nasuha tuba ingantacce na'am
man hayatun dunya illa lahum
Allah ya ce wa mal hayatud dunya ita rayuwar duniya bata kasance ba illa la'ibun wa lahu face wasa da warge wala darul akhirah kuma wallahi gida wanda yake shine rayuwar karshe khairun lil ladina yattaqun shine yafi alkhairi ga waɗanda suke yin taqwa suke jin tsoron Allah afala ta'qilun dan me ba za ku hankalka ba wato waɗanda suke cewa in hiya illa hayatunad dunya rayuwar mu ba rayuwa ba rayuwar ba wata rayuwa bace sai rayuwar duniya to ita fa rayuwar duniyan nan bata kasance ba illa wargi da wasa wasa abinda ake nufi da wasa shine abinda ake mayaro abinda ba shi da wani ma'ana ba abu wanda yake biljid ba kamar kai ma yaro a ka gaya masa abin da yake ba daidai ba kace a wasa nake masa asali an same shi daga lu'ab yawun yaro yawun yaro da yake dalala abinda za a yi ma yaro yawun sai rinka dalala ya rinka farara haka shine la'ib abinda za a yi ma yaro da ba shi da wani ma'ana babu gaskiya babu jid a cikin sa abu ba na gaskiya ba abin da yake da gaskiya ba Allahu kuwa shine dukkan abinda wato ba shi da wani ma'ana kuma rai yana son sa yake da sauki ga rai abinda wato zai shagaltar da rai daga abin da yake mai ma'ana daga abin da yake rai baya so ya tashi ya aiki saboda haka ya gwammace duk abin da zai hana shi je ya aiki dinnan to lahawu ne shi yasa kun ga su kafi rai sai su ce kai ta aiki kai ta aiki domin in ka gama ka samu lokaci da zaka je kuma kai ta wargi kai ta wargi kai ta wargi aiki da wargi ba sa tafiya ta yi to rayuwar duniya a wajen su shine wannan dan ko sun yi aikin domin wannan ne ko sun yi aikin domin su zo su yi wargi ne da wasa akwai bambanci tsakanin wargi da wasa akwai wari sukan haɗu kuma sukan rabu da juna yanzu kamar wasan da mutum yake yi da iyalinsa wasa ne saboda ba abu ne wanda yake da gaske ba yanzu a lokacin da mutum yake wasa da iyalinsa ai kaga ba lokaci ba ne da za a kama a murtuke fuska a ɓata rai a ce ba na son wasa to ai wasan ake kuma ka ce ba ka son wasa kuma wargi ne saboda abinda rai yake so ne abinda zai kawo ma rai shagaltuwa ya shagaltar da shi amma akwai abinda yake wasa ne amma ba wargi ba kamar abinda ake da yaro kamar ka zo ka nema yaro doki wannan wasa ne akwai kuma abinda yake wargi wanda shi wannan ba wasa ba ne kamar misali a farauta ga wanda yake ba sana'arsa ba ce wanda zai tafi farauta ba abin da yake sha'awa kaga yayi saki kaga ya kwana yayi ne yana bin domo ko yana bin kurege sha'awar da yake kawai ya ga ya bi shi dinnan ya zille ya zame wajen faduwa wajen kamo shi wai wannan zamewar ko ya fuje sai ya rinka dariya ya ji daɗi to wannan shine wargi to kaga wannan ba wasa bane lahau ne wannan wargi to rayuwar duniya kenan gayar abin da ke cikinta shine wannan har sai tukuna mutum yana ciki wannan sannan sai Allah madaukakin sarki ya kawo al'amarinsa. To an ce wannan ga waɗanda ba musulmi ba kenan, amma ga waɗanda suke musulmi su rayuwar duniya a wajensu wajen noman lahira ne. Rayuwar duniya wajen noman lahira ne. Saboda menene rayuwar duniyar? Waɗannan lokutan da suke tafiya lokacin sallah, lokacin zikiri, lokacin ziyara, lokacin zama da iyali, lokacin tashi mutum ya je ya nemi halal, lokacin tashi ka taimaka ma bayin Allah, sai ga duk lokaci ne wanda yake mai ma'ana. Hatta wargi da wasa ɗin sai aka saka shi a cikin abin da yake zai zamanto ibada, shine yi na wargi da wasan wanda yake ya halatta, shine wanda mutum zai yi tare da iyalansa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsere tare da matarsa Aisha. A gwada wato a yi rige-rige. Muku nan aka ga malam na yin wannan sai a ce kai malam kuma al'amarin. To Allah ya ce rayuwar duniya kenan, la'ibun walahu wala darul akhira, amma gidan lahira kuwa an kira duniya li'annaha al-ula wal qaribatu minan nas, domin ita ce ta farko kuma ita ce makusanciya da mutane, ita kuma al-akhira daga al-akhir shine na ƙarshe, huwa al-awwal wal akhir, al-akhir na ƙarshe, dan ita ce ta ƙarshe, bayan ta babu wata rayuwa, ita ce rayuwar da za a yi daga ƙarshe wanda bayan ta babu wata rayuwa. Dama rayuwar biyu ce, da makusanciya ta farko da kuma ta ƙarshe, al-ula wal akhira, lahu alhamdu fil ula wal akhira. Allah kenan yana da shine abin yabo fil ula a duniya, wal akhira a ta ƙarshen. To lahira ita ce tafi alkhairi ga waɗanda suke taqwa. A cikin wannan akwai ta'aribi ga mushrikai kan cewar su da suke cewa rayuwar ta duniya ce kawai, bai da lahira ba, kaga su ba masu taqwa bane. To kuma sifar taqwa ita ce sifa wanda yake sunsar sifar kirki ce, dan su kansu suna kaunar a ce suna da wannan sifar, dan mabawa kansu suna yaban nasara da cewa masu taqwa ne. To Allah ya ce masu taqwa su ne lahira take alkhairi a gare su, afala ta'qilu, dan me ba za ku hankalta ba. Wannan kitabin ya cancance zamanto ga mushrikai, ku da kuke cewa rayuwar duniya ce kawai kuke karyata lahira, dan me ba za ku hankalta ba. Tunda wannan rayuwar ta duniya lahira ta fita, domin khair a nan wajen ai tafi alkhairi ga duniya, domin duk wani abu na duniya ya isa a kan cewar mai karewa ne wajen taƙaitar da alkhairinsa. Ko ba haka ba? Yanzu duk farin ciki, duk daɗin gwamna 2019 na zuwa, 2019 na zuwa, shi kenan kamar an masa mutuwa, saboda ya san zai fita zai ƙare. Yanzu ba zai tuna cewa zai ƙare ba, amma daga 29 daga aikin daga 2018 ma, daga an yi May 29 an yi Democracy Day ta 2018 an san, to shi kenan yanzu gangara ce. To tun lokacin nan tashi hankali zai, to in wannan kadai ya isa illar rayuwar duniya, cewa daɗinta mai ƙarewa ne, duk wani abu da kake ciki na rayuwar duniya mai ƙarewa ne. To shi yasa Allah ya ce afala ta'qilu, dan me ba za ku hankalta ba? Ma'ana ku mushrikai ku hankalta ku gane kanta, rayuwa ba wannan duniyar ba ce kawai, akwai lahira. Sannan kuma ku ma mu'minai afala ta'qilu, dan me ba za ku hankalta ba? Ku wa'azzu, kar ku shagalta da duniya, ku ma ku zamanto kun koyi mun kun mai da rayuwarku kamar ta kafirai, ta zamanto rayuwar ku shine al-la'ibu wallahu. Na'am.
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك نصحت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
Waɗannan ayoyi wato rarrashi ne ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan irin wannan hujjatayya da ya faru tsakaninsa da mushrikai, sun faɗi magana, sun ce waye shaidarka, ya ce Allah ne shaida, sun ce mu bamu ga ahlul kitabu suna shaida gare ka ba, sun ce ba san abin da ka zo da shi ba. Aka ce musu to waɗanda suka an ba su littafi sun san ka kamar yadda suka san ƴaƴansu, kuma ba yadda za a yi na kirkarya bayan ina cewa wanda yafi kowa kirkari, wanda yafi kowa zalunci shine mai kirkarya ga Allah. Suna cewa gashi nazo da aya, suna koran mutane daga sauraron Alkur'ani, suna nisa da shi, ba sa so ma su ji shi, kuma in sun zo sun ji din in ya gaya musu hujja sun ki yadda, ya ba su tsoro, ya yi musu narko sun ki karba. To abinda ta da hankali sai Allah maɗaukakin sarki ya masa rarrashi don ya nuna masa yadda ɗabi'ar wato al'amarin Allah yake. Ya ce qadna alamu, haƙiƙa muna sani, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, lallai abinda suke faɗa yana ƙona wato yana bakanta maka, yana sa maka ɓacin rai. Fa innahum la yukadibunaka, to ka sani wato kada ranka ya ɓaci, su ba ƙaryata ka suke ba, wato ba cewa suke kai makaryaci ba ne, ko abinda ba cewa suke ba suna ƙaryata kai ne ko abinda ka zo da shi. Walakin na zalimina bi ayatillahi yajhadu, sai dai azzalimai suna musu ne da ayoyin Allah. Wato kar ka ɗauka bayani bai isa ba ne, kar ka ɗauka hujja ba ta isa ba ne, ko ka yi take, a'a, akwai azzalimai ɗabi'arsu ko sun gani takewa mukabara ce, saboda haka wanda yake haka ba yadda za ka yi shi. Don haka ka ɗauka kan cewa ba ƙarfin wa'azi ba ne, ba ƙarfin hujja ba ne, akwai waɗanda suke duk wa'azi duk bayanin hujja ba za su yi imani ba, saboda mukabara, sun gani sun tashi, musu suke da ayoyin Allah, ba da kai suke ba, da Allah suke. To sai Allah ta'ala kuma ya ce walaqad kudibat rusulun min qabli, ci gaba dai da rarrashi, haƙiƙa an ƙaryata manzanni gabaninsa. Fasabaru ala ma kuzibu, suka yi haƙuri a kan ƙaryata su da aka yi, hatta a ta wa uzu, kuma aka cuce su, wato aka gana musu azaba. Al'izaya shi duk abin da zai bakanta maka, wato an bakanta musu a mutunci, an bakanta musu a dukiya, an bakanta musu a rayuwa, an bakanta musu da harshe, an bakanta musu da hannu, an bakanta musu har da takobi. Wa uzu, aka cuce su, hatta atahum nasruna, har sai da nasararmu ta zo musu. Wala mubaddila li kalimatillah, ba mai musanya kalmomin Allah. Allah ya rubuta, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah ya rubuta ni zan yi rinjaye ni da manzannina. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina almursalina innahum lahum almansurun, kalmar mu ta riga ga bayin mu manzanni, su ne waɗanda za a ba su nasara. To la mubaddila li kalimatillah, babu mai canza kalmomin Allah, kai ne za ka yi nasara. Salawatullahi wa salamuhu alayhi, walaqad ja'aka min naba'il mursalin, kuma haƙiƙa labarin annabawa ya zo maka, saboda labarin annabawa nan da zai ƙarfafa maka zuciya ya zo maka, saboda haka babu abin da yake zai kwantar masa da hankali salawatullahi wa salamuhu alayhi irin waɗannan kalmomi. Sannan Allah ya ce wa in kana kabura alayka irabuhum, idan wato bijirewarsu ya girmama a cikin zuciyarka, ya dame ka, ya girmama har ba za ka iya ɗaukar sa ba. Fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard, to idan kana da iko ka nemo wani rami a cikin ƙasa da za ka kutsa a ciki, aw sulaman fis sama'i, ko kuma matattakala da za ka hau zuwa ga sama. Fa ta'tiyahum bi aya, ka zo musu da wata aya daban ba wannan ayar da ka zo musu ta alqur'ani ba. To in haka ne za ka yi, to kai walau sha'a Allahu la jama'ahum ala alhuda, da fa Allah ya so da ya haɗa su gabaki ɗaya akan shirya. fala takunanna minal jahili, kada ka zamanto wanda zai zamanto cikin damuwa ko wanda bai san cewa in Allah ya so Allah zai hada su akan shari'a ba, wato ka sani in Allah ya so zai hada su cikin shari'a, kuma kada ka samu kuncin zuci kan cewar wannan ayar da ka zo da ita ba ta ishe su ba, domin inda da wata ayar da za a samu a ƙasa ko a sama a je a zo da ita babu, saboda kada ka samu kunci. To wannan shine rarrafin da Allah madaukakin sarki ya yi ma manzansa a ƙarshen wannan izifi na wannan sura mai albarka. Allah madaukakin sarki ya haskaka zukatanmu ga wannan, wato darasi ne ba kaɗan ba. Sau da yawa mutane mukan rinka ganin kan cewar wato a ƙarfin bayani ko haƙiƙi cewa akan dole sai an bi ko dole sai an yarda, wato dole wannan shine zai rinka damun mu, don mu wannan sai mu rinka dauka kamar ƙarfin mu ne da iyawanmu, alhali ko abin ba haka bane. Allah ya Allah madaukakin sarki haske suka kan mu da hasken alqur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد wannan yace kace wanda ya sha azumi da gangan yayi asara wannan ranar ya wuce ba zai dawo ba, to ko bayan azumin in ya rama baya ciki azumin ba, ko duk da haka zai rama in ya rama bai cike azumin ba ko duk da haka zai rama. Na farko wato wanda ya karya azumin watan Ramadan da gangan dole zai rama, zai yi kafara azumi 60 sannan kuma dole zai rama. Amma duk da ya rama a wajen shari'a ya sauke nauyi, amma abin da ke cikin azumin watan Ramadan ya riga ya kuce masa, bai sake samun sa ba, don ba zai sake samun, zai taba samun wata rana ta Ramadan da take free da zai azumce ta a maimakon waccan. Kowane Ramadan inda yana raye wannan ranar ta Ramadan azumin ta zai ko babu free ranar Ramadan, babu wata free ta Ramadan wanda zai rama wannan ranar Ramadan inda ya rasa a cikin ta. Ina ganin an fahimta shine ma'anar wannan magana ta Sa'id ibn al-Musayyib, ba wai kan cewar wato ramuwar ba ta da amfani ba, ramuwar umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa sum yawman makanahu, hadisin Amr bin Shu'aib an abiha an jaddi, yace wa sum yawman wa amarahu wa sum yawman makanahu, kai azumin rana daya a maimakon wannan ranar da ka sha da gangan bayan kafara. Saboda wanda ya karya azumi na Ramadan da gangan zai yi kafara shine yayi ya enter da bawa ko ya azumi 60, idan ba zai iya azumi 60 ba shine zai ciyar. To wannan kafara ce, to sai kuma wannan azumin guda da ya karya da gangan zai rama shi, amma da yake ramuwar ba a cikin Ramadan zai yi ba, tunda wani Ramadan din in ya zo zai zo da wani sabon azumin ne, dole zai yi ne a wata ranar ba ta Ramadan ba, kaga ya rasa dai azumin wannan ranar Ramadan, bai samu wannan Ramadan, wannan ranar da kuke masa bai same ta ba. Kuma ramuwa ba wai daidai take da asali ba, ramuwa ba daidai take da asali ba. To sannan wannan yace alaikum salam, wanda larura ta same shi wannan daban ne, shi kun san akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idza marida al-abdu aw safar kutiba ma kana ya'maluhu sahihan muqima, idan bawaye rashin lafiya ko yayi tafiya da a rubuta masa ladan abin da ya kasance yana yi tamkar yana da lafiya, tamkar kuma yana mazaunin gida. Saboda haka wanda uzuri ya sanya shi ya sha Ramadan, wanda uzuri ya sanya shi kamar yayi tafiya saboda uzuri, Allah ya ce masa fa'iddatun min ayyamin ukhra, to kaga shi Ramadan insa shine iddatu, ranar da yayi ta ramuwar ita ce Ramadan insa. To wannan Allah ya bata wannan matsayin,
fa'iddatun min ayyamin ukhra ay fa alayhi iddatun abinda yake a kansa ramko min ayyamin ukhra daga wadansu ranaku to wadannan ranakun da zai ranko Allah ya ba su matsayin Ramadan to raka shi zai samu shi wannan zai samu kuma gashi ma Allah din Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah zai ba shi irin ladan abinda yake yi yayi tamkar ba shi da uzuri wannan daban ne shi uzuri wato a cikin shari'a yana da hukunci daban amma gang abinda yake wato mutum yayi shi ba shi da uzuri to shine yake cikin hadari domin koda an ce yana da kafara koda an ce yana da kafara ba lallai ne ba ya zamanto ya samu karbuwa wajen Allah duk da haka sai ya bi shi da istighfari da fatan kan cewar ya tsira amma asarar da yayi ai ba zai taba ba zai taba istidrakin ta ba shi yasa ba a san mutum ya ganganta sako kaga Allah madaukakin sarki cewa ya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kar ka kama mu idan muke kuskure idan muke mantuwa ko muke kuskure ko muke kuskure akhta shine kuskure duk da yake wanda ya da gangan din ma ana fatan Allah madaukakin sarki ya yafe masa kamar yanda ƴan uwan Annabi Yusuf suka ce ya abana safir lana dhunubana inna kunna khati'in ya baban mu ka nema mana gafarar zunuban mu mun kasance khati'in wato masu gangancin laifi al khati' shine wanda ya da gangan al mukhti wanda ya da kuskure to sannan tambaya ta biyu wannan yace i'mal lil akhirati ka annaka tamutu gadan wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wai kai aiki domin lahira kamar zaka mutu gobe kuma kai aiki dan duniya kamar zaka rayu har abada malam wannan maganar an ce ba hadith bace to menene ma'anar wancan wannan zancen wannan maganar kan ba hadith bace la asla lahu marfu'an haka Sheikh Nasiruddin al-Albani yace ba shi da asali daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce wadda za a iya cewa ta hikima wato idan mutum za ka yi aikin lahira ka ɗauka kan cewar mutuwa tana nan gab da gab in kuma za ka yi aikin duniya ka shiga kai ka ce wato za ka rayu har abada gaskiya wannan ma'ana ita ma akwai addinin ɗinka wace za ka watar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya ga waɗansu sahabbai suna shafi a gidansu suna shafi ana gyara gida ya ce mene kuke yin sai muna gyara gidanmu ne muna shafi ce ni ko gani nake sa'ar alƙiyama ta fi sauri zuwanta ya fi sauri bisa wannan abin da kuke saboda halin zahid halin gudun duniya ba zai hukunta wannan ba almuhim dai mun huta ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam bace ballantana ni zancanta sai dai ya ishe mu Allah madaukakin sarki ya ce wala tansa nasibaka minad dunya kada ka bar rabanka na duniya kada ka bar rabanka na duniya ma'ana kada ka bar yin kokari domin samun rabanka na duniya kada ka bar yin kokari domin samun rabanka na duniya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asdaqul asma'i alharif walhamma suna wanda yafi gaskiya shine mai noma da kuma mai himmar akan ya sa ga abin da yake so yana ta kokari kan neman wannan ya ce gaskiyar suna kenan to wanda yake nuna kan cewa ana son himma ka zamanto mai himma akan abin da kake yi in ka tashi in aikin neman duniyar ne ka zamanto mai himma akan abin da kake yi ba ka dauke shi da sako-sako ba kamar yadda muke al'adarmu daga mutum an ba shi ya daɗe yana ta neman aiki an ba shi aiki ya je yana jiran kanti kullum aka zo kanti a rufe ina ya tafi waya tafi unguwa shi ya zama babban mutum unguwa yake tafiya kuma da ya daɗe baya samun aiki waya tafi unguwa an ba shi abin bai ba zai himmatu ya ba to wannan bai dace da ɗabi'ar musulunci ba amma ita sha'anin har fuskantar lahira ita ma haka ɗin mutum zai yi ta in ya tashi fuskantar ta ya fuskance ta biljik saboda haka yayin da mutum ya zo ya ciro daga hanyar duniya ya shigo masallaci domin ya sauke farilla to ba yana yi ba kuma hankalinsa din yana waje ya mayar da hankalinsa akan wannan abin wannan lokacin da ya ba mu Allah ya mayar da hankalinsa akan ibadar da yake yi ya san cewa yana fuskantar Allah ne kuma in ya gama ya zama ya amfani da waɗannan lokutan ba ana yin sallar ana assalamu alaikum ko tazihi mutum ba zai ba saboda da ana sallar gaba ki dai tunaninsa akan tana baya cikin masallacin yana waje yana can office ko yana can karti ko yana can cikin harkar da yake project saboda ka ana sallar ma ko tazihi ba zai samu yayi ba to wannan duk mutum sai yayi yaki da zuciyarsa sai mutum yayi yaki da zuciyarsa ya dawo da zuciyarsa ya nuna ma zuciyarsa kan cewa قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أبنك وجن الله يا فورجي كما يا فكاس ونج والله خير الرازقين لكم عند الله تعالى يشي والله خير وأبقى عند سهرة تكشي والله خير وأبقى الله شيني يتي كما شيني يفدو وما وانا أبنك كشي جنن كنشي ورشيني كشي جنن ذاك سامي كي كاجيك kai haka zaka kamo shi daga yaki ko kuma kana kamo shi sai zille ya tafi kenan amma Allah kuwa khairun wa abqa ya fi dawama dahir ba zai bushe ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله من رؤنك كياي من بئن شكي كياي من ساشا خنكلي تطاو من طنشير خنكلي الله من أوفة سركي من رؤنك كي مشوق بانك تاجا غورا الله كما عند كداود شيلاتيا الله كإنجن تملكنسا الله كما تجا غورا ودن كيوتا تملكنسا لكيوتا كتك الحور رندي يتوكا كامن سدباي الله كما كيش ودن سوكي نوين دك أورا مسا الله كسنيا البركة ملكنسا الله كسنيا الخير دا البركة دا الأمم مسلمي دا مسلمين شي أجكين روانا ملكي ناس يا رب العالمين أقيت mu wanda muke sallah da shi a nan wajen dan wanda ya hadari mun yi masa addu'a jiya muna ƙara addu'a a gare shi Allah ya yi masa Allah ya ba shi lafiya ya hadu da hadarin mota dan uwanmu ne dan uwanmu kuma dan uwanmu da ne a gare mu dan Malam Salu Sagirta kai yayi hadarin mota yana cikin ICU yanzu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah ya inganta lafiyarsa duk wanda suke mana wasiya da mu musu addu'a Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya Allah ka yaye musu halin da suke ciki Allahumma inna nas'aluka khairal du'a'i wa khairal mas'ala wa khairal falahi wa khairal najah wa khairal thawabi wa khairal amal wa khairal hayati wa khairal mamat wa nas'aluka ad-darajati al-ula min al-janna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.